kungiyar ASU din dai ta yanke shawarar dakatar da yakin aikin ne a wani taron shugabannin ta da aka fara a daren ranar Alhamis wanda ya kai ga safiyar yau Juma'a. Sannan suka cimma matsayar mutunta umarnin kotu na dakatar da yakin aikin kafin su iya daukar kara. Lakari da shawarar da lauyoyin kungiyar suka bayar kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar a matakin kasa Crispy Wuna ya shaida mana.
Ba wani dogon magana da zan yi yanzu. Illa dai mun san cewa mun janye yakin aikin domin umarnin kotu. The two vice chancellors Senate na university su ne za su tamu lokacin da za bude jami'o'i. Mu dai namu da membobinmu ne mun bi umarnin kotun da aka bayar kuma shawaran da lawyer mu ya jaba.
Matakin na kungiyar ASU ya biyo bayan korafe-korafen 'yan Najeriya a shiga tsakani don sulhu da shugaba Muhammadu Buhari da kakakin majalisar wakilai Temi Bajabiamila suka yi, in ji shugaban kungiyar Emmanuel Oso da ke a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Juma'a. Duk da cewa sharaɗin da malaman suka bayar a yayin dakatar da yajin aikin ya sanya fargaba a zukatan dalibai iyaye da ma wasu 'yan Najeriya. Wasu dalibai sun yi imanin cewa za su sami damar kammala karatunsu da zarar malaman sun koma bakin aikinsu. Ko menene masana da masu shar'i kan al'amuran yau da kullun ke cewa dangane da matakin ASU? Abdul Ghani Rufai Yakubu ya ce,
na farko a kalli ita gwamnati menene gaskiyarta cikin lamarin da kuma menene aibinta. Ita ma ASU kuma tana da biyun, akwai hasala akwai sai a cikin abin da suke, da kuma in aka kalli wanda su kuma su ne a tarihin wato wanda abin ya fi karewa a kansu dalibai da kuma iyayen dalibai. To na farko dai wannan turbatun ta tsakanin gwamnati da ASU ya nuna cewar duka su biyun idan makai da akari da yadda suka ja tunga ba su nuna kulawa da su ɗaliban da duk dan su ake yi ba. Domin idan muka kalla abin nan fa zaman ɗalibai a gida ya samu asali tun daga lokacin da aka samu corona, aka dawo makaranta ɗan ƙanƙanin lokaci sai aka koma. To in ka haɗa wannan watanni da aka ɗauka da wancan lokaci na corona kusan shekara biyu za a ce. Idan haka yana da kyau a ce kamar yadda su malamai ya kamata su kalli ɗalibai a matsayin ƴaƴansu, ita kuma gwamnati ta kalli ɗalibai a matsayin waɗanda dan su take kamfani kuma suna cikin 'yan ƙasa wanda ya kamata ba su kula ta musamman. Duk su biyun sun nuna rashin kulawa a gaskiya idan aka kalla ta wannan fuskar. Ɓangare na biyu kuma ita gwamnati ta ja tunga kuma hususan gwamnati ne za a ɗora wa shi wato ministan ilimi da kuma ministan kwadago. Su biyun nan ba su nuna jajircewa ba, ba su nuna kishin al'umma ba akan wannan. Don in ka kalli yadda abin ya riga tafiya, abu ne wanda ya kamata na ego maimakon neman mafita. Kuma in aka kalli yadda kakakin majalisa ya shiga cikin maganin cikin ƙanƙanin lokaci aka fara samun hasken, to wannan ya nuna su sun gaza shi kuma ya yi abin ayaba.
Idan ana iya tunawa dai, ƙungiyar ASU ta shirya yajin aikin gargaɗin mako huɗu ne a ranar 14 ga watan Fabrairu shekarar 2022 da muke ciki, wanda ta ƙara tsawaitawa sakamakon yadda gwamnati ta gaza biya mata buƙatunta kafin ya rikide zuwa yajin aikin sai baba ta gani a cikin watan Agusta. Duk ƙoƙarin ji ta bakin ma'aikatar ilimi da ta kwadago waɗanda ke kan gaba a tattaunawa da ƙungiyar ASU don samun mafita kan lamarin da ya ci tura a lokacin haɗa wannan rahoto. Ni ma Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.